إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك إنقوى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكة سادواء أن مسلاة شمي البركة مسلاة شمي اللغة أنا تشكين غرم بوشي أولا يمتشي من البركة لجمعة يو 23 غوتر رمضان hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama 1436 wanda kuma yazo daidai da 10 ga watan 7 miladiya ta 2015 a wannan majalisi na tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul kahfi. Ga tambayoyi gabanin mu fara karatu, za mu ansa in kadan daga cikin su. To, wannan yana tambaya cewa me ye matsayin naman da aka da boka ya ba da umarni a yanka a yi sadaka da shi, to ina matsayin cin wannan naman ko biyar da aka yi da wannan naman? To, dukkan wani yanka da za a yi ba dan Allah ba yanka ne aka yi ko da sunan Allah ko ko a yanka ma wani ne ba Allah ba, to wannan haramun ne a ci wannan nama. Allah ta'ala yana cewa qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ka ce sallata wa nusuki da yankana. Nusuk, yawa daga cikin magabata sun fassara nusuk da yanka, wato yanka dabba ta. Wa salli li rabbika wanhar, ay wanhar li rabbika, ka soke abinka, abin layyarka ko abin hadayarka, lirabbika, ga Ubangijinka shi kadai, kamar yadda shi kadai kake wa sallah ba ka yi don wani. To, haka nan yankan ma Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la'anallahu man dhabaha li ghayrillah, Allah ya la'anci duk wani wanda yanka don wani Allah. Saboda haka yawanci bokaye za su yi umarni a yanka ne da biyayya da umarni da suke bi na shaidaninsu waɗanda suke ba su wannan umarni. Saboda haka su suke sa su a yi wani yanka, shi ya sa shi kansa abin da za a yanka ɗin sai sun faɗi wasu sifofi, ce masa taure baƙi wanda yake bai cika shekara 2 ba ko mai wata 18, irin wannan sifofi ne da za a bayar. To, kaga alama ce da take nuna cewa wannan ba dan Allah ake yi ba. Saboda haka mutumin da ya san wannan ita ce manufar yankan, to ya kamata ya guje wa wannan wankan kai ya ce. Sai tambayarsa ta biyu, ya ce zai iya yin tarawihi kuma ya ƙara yin tahajjud. To, kamar yadda muka sha faɗa, da qiyamul layl da witr da tarawihi da tahajjud duk abu ɗaya ne, duk ana nufin sallar dare, sallar da ake yin ta da dare. In ka ce da ita alwitr, to saboda za a rufe ta da wata raka'a guda ɗaya wacce ba ta da irwa, shi ya sa ake kiranta alwitr. Haka nan qiyamul layl, sallar da ake tsayawa a yi ta cikin dare, daga lokacin daga bayan sallar isha'i, daga wannan lokacin qiyamul layl ya fara. Duk sallar da za ka yi tana cikin qiyamul layl, matuƙar an gama sallar isha'i, to lokacin sallar qiyamul layl ya fara. Tarawih, wanda an kirawo ta tarawih da wannan suna duk da cewa bai zo a cikin wani nassi na hadisi ba, sai dai kasancewar a lokacin suna tsawaita karatu. In sun yi raka'a 2 suka yi sallama, sukan ɗan huta kafin su tashi su kawo wasu raka'o'in 2. To, wani ɗan hutun shi ne tarwiha. To, tunda za a yi ba ɗaya ba ba biyu ba, shi ne in aka haɗa su jam'i sai a ce tarawih, wato hutu da ake samu tsakanin kowace raka'a 2. Shi ne dalilin kiran sallar da wannan suna tarawih. Tahajjud kuma shi ne ka tashi ka ƙaurace wurin baccinka, fa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak, ka tashi da daddare ka ƙaurace wurin kwanciya da wurin bacci, shi ne ake cewa tahajjud. Saboda haka duk abu guda ne, illa iyaka mutun da an saba yin tarawihin a farkon dare, ita kuma tahajjud din shine in an shiga goman karshe sai kuma a zo a yi sallah tsakar dare, to sai wasu suke fahimtar kamar ta tarawihin wata sallah ce mai cin gashin kanta, tahajjudi wata sallah ce mai cin gashin kanta, dukkanin su sunan su qiyamul ramadan. Idan kai a farkon dare kai qiyamul ramadan, in kai a cikin dare kai qiyamul ramadan, tsakiyar dare, karshen dare, sunan su qiyamul ramadan, matukar dai a cikin daren kai sunan wannan sallar qiyamul ramadan. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance kamar yadda Aisha radiyallahu ta'ala anha ta rawaito cewa yana sallah raka'a 11 baya karawa akan raka'a 11. Akwai ruwaya a cikin Sahih al-Bukhari yana sallah raka'a 13, wannan suka ce idan aka hada da wadannan nafilu guda biyu da yake yi sai suka kai raka'a 13. To Annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan sallaci raka'a 11 zuwa 13 a kowane dare, wanda ita ce abinda aka ya tabbata a sunnance cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallata a duk qiyamul layl, insa bai sallaci sama da wannan ba. To wannan shi ya jawo takaddama tsakanin malamai tun da jumawa cewa to mutum na da damar ya kara sama da 11 ko ko a kada ya wuce 11-13 din kamar yadda ya tabbata. Wasu daga cikin malamai sun takaita abin zuwa 11 cewa tunda dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 11 yayi, to ya kamata mu ma mu dakata a nan, saboda mafificiyar shari'a wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mafificiyar shari'a ita ce shari'ar Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kara ba, to ma mu kada mu kara. To wanda akwai daga cikin malamai da yawa da suka tafi akan wannan, da Imam Malik shi kansa abinda yazo a cikin littafin Al-Hawadith wal Bid'ah na Abubakar al-Tarqushi, shiraka a 11 ita ce tafi masa ya fi sha'awar 11 din, wato tsayawa akan wannan adadi. Wasu kuma daga cikin malamai suna ganin abun abu ɗaya yake, saboda Annabi ya ce salatul layl masna masna, fa idza khashiya ahadukum as-subh falyusalli raka'atan falyarka raka'atan tutiru lahu ma qad salla wa tutiru lahu ma qad salla, cewa sallar dare biyu 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 ce. Idan mutum ya ji tsoron asubahi, to ya kawo daya wacce za ta bayar masa da sallar sawutri. To suka ce kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai bada adadi ba, kawai ya ce masna masna masna, sai ya ce in ka ji tsoron huduwa a fitar, kaga akwai yiwuwar kai tai kai tai kai tai kenan har ya wuce, tunda kawai magana tsoron huduwar alfijir akai. To saboda haka waɗansu suke ganin haka, wasu kuma suka tsaya a tsakiya kamar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, shi ya tsaya a tsakiya kan cewa idan ka yi doguwar raka'a, wato ka yi dogon karatu, to sai ka tsaka abin nan ka rage yawan adadin raka'o'i. In kuma ka yi gajeren karatu, to sai ka yawaita raka'o'i. Wannan shi ne maganar shi Ibn Taymiyyah, shi yana ganin in ka yi karatu mai tsawo kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a sallarsa, yana tsawaita karatu kamar yadda Aisha radiyallahu ta'ala take faɗa, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, yana sallatar raka'a hudu, kada ka ce ma za ka tambaye ni irin kyansu da irin tsawonsu. Kuma hadisin Abdullahi dan Abbas yana nuna irin doguwar, wato doguwar tsayuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi, ya karanta suratul baqara daga farko har zuwa ƙarshenta, sai ne ya ɗauko surar Nisa ya karanta daga farko zuwa ƙarshen, ta ya dawo Ali Imran ya karanta daga farko zuwa ƙarshe. To kaga wajen izu 10 a raka'a ɗaya. To kaga babu shakka kan ma ka tambaya, shi yasa Aisha ce kakka ce za ma ka tambaye irin tsawon. To shi Ibn Taymiyyah yana ga in an yi dogon karatu, to sai a takaita adadin raka'o'i kamar yadda manzo Allah ya yi. In an yi kuma gajajjerun abin nan raka'o'i, to sai a yawaita su. To da wannan ne wasu suke ganin za a iya wucewa, wasu kuma suna ganin cewa tun da dai Annabi bai wuce ba, to ga gaskiya ya kamata mu tsaya iya sawa'u mun yi dogaye ko mun yi gajajjeru. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai bambance tsakanin dogo da gajeriya ba, tunda ya yi iya 11, to mu ma mu tsaya iya 11. To akwai wanda daga cikin malamai da suka dage kwarai da gaske kamar Sheikh Nasiruddin Al-Albani, har ma rubuce-rubuce akan wannan mas'ala din da shi da almajiransa akan cewa ba a wuce adadin. To wasu da yawa daga cikin ɗaliban ilimi sun gamsu da wannan fahimtar tashi, kuma fahimta ce wacce ta samo asali daga irin girmama sunna da jin tsoron yin wani abin da ya saba wa sunna. Saboda haka in ka ga mai wannan fahimta din, kai ko da ka saba masa to ka girmama shi. Tsabar kokarin ya kiyaye kai ya fada cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba, shi ya sa shi ya tsaya akan wannan fahimta. Shi kuma in ya ga wanda ya yi fahimta irin ta su Ibn Taymiyyah misali, shi ma kai ya tsananta masa ko ya jefe shi da bid'a, ya fahimci cewa wata mas'ala ce da malamanmu na sunna sun yi saɓani a kanta, kai ya matsa masa a kai. Saboda na ga yadda wasu, idan wani ya ga mai cewa a tsaya kan sha ɗaya, sai ka ga ya buɗe masa wuta, ku kuke kawo rarrabuwar kai, ku kuke kawo abin nan. Ya kamata ka gode masa ko da ka saɓa masa, ka ce saboda tsabar baya son ya ga cewa an yi wani abin da babu shi a sunna, shi ne ya sa ya tsaya wannan matsayin. Ka ga abin a gode masa ne ba abin a soke shi, tunda a nassi ba ka da nassin da shi yake da nassi ƙarara cewa baya wuce la yazidu, lafazin cewa la yazidu ala 11 raka, baya ƙarawa akan raka 11. Ka ga shi ya fi ka nassi ƙarara. Kai abinda kake da shi shine ijtihadi salatul layli masna masna, wanda shi a yana da ansar da yake bayarwa shi ma akan wannan. Saboda ya ce hadisin an tambaye Annabi kaifiya ne ba kammiya ba, an tambaye shi ya ake yin sallar ba adadi nawa ake yi ba, tambayar ba kan bace, tambaya ce akan kaifa. Saboda mai tambayar cewa kaifa salatul layli ya rasulullah, kaga kaifiya ya tambaya, sai aka ce masa ai bibi ake yi, ba cewa kam adadu salatul layli ba. Saboda shi wanda yake da wancan ra'ayi yana cewa wannan hadisi salatul layli masna masna bayani ne akan kaifiya, kammiya kuma hadisin Aisha ya nuna mana kammiya. To kaga ai in ƙarfin hujja ne yana da ita. To amma wannan tunda mas'ala ce da aka dade ana sabani akan ta, bai kamata ta zama an tada jijiyoyi akan ta ba. Saboda haka in kaga cewa za ka yi 11 kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi ko 13, to fa biha wa ni'mat, kuma ka samu ladan kwatanta sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Wanda shi kuma yake ganin a zai yi tarawih kuma ya dawo ya yi tahajjudi, a yi tahajjudi da shi, to shi ma ka ɗauka kwaɗayin lada da ya sa ya haka, da kuma fahimta da an samu daga cikin magabata da suke da ita. Saboda haka shi ma kada a tayar masa da jijiyar wuya. Wannan dai shi ne ni batuna dangane da wannan matsala. Idan ni zan yi 11 zan yi ko 13. Yawwa, za wani zai iya cewa to malam kai ya za ka yi? Sai kuma tambayar sa du'a'ul qunut ko du'a'ul abinan qunutul witri, ana yin sa ne kafin ruku'u ne ko bayan ruku'u? To qunutul witri ana yin sa kafin ruku'u, wanda ita ce sunna kafin ruku'u. Qunutun nawazil da ake yi a salloli biyar su ne ake yin shi bayan ruku'u. Inna nawazil ne wato wata wasa musiba ce ta addabi musulmi ake addu'a, Allah ta'ala ya yi ta a salloli biyar, to su ne ake yin su bayan an yi ruku'u addabo. Amma ita ta witri ana yin ta kafin ruku'u. Sai wani da ya rubuto yana tambayar cewa me ingancin wannan hadisi. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير الأنصاري قال سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب ونحن يومئذ في رجب، فقال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. حديثي نسيه أنا شكي مسلم، حديثي نسيه أنتم بي سعيد بن جبير جمد أزم رجب a lokacin a cikin watan Rajab din ne aka yi masa wannan tambaya. Kamar ana so a ji akwai wani hadisi keɓantacce da ya zo a kan watan azumtar Rajab, sai ya ce naji Abdullahi ɗan Abbas yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin azumi har ma mu riƙa cewa baya ajewa, wani lokaci kuma yana aje azumi har ma mu ce baya yi. To kaga wannan ansar ta Sa'id ibn Jubair tana nuna cewa ba wani hadisi da ya inganta game da azumtar watan Rajab, sai dai idan mutum ya kasance mai azumta ne, ma'ana mai yin azumi ne irin ko siyamu dawo misali, ya shayo gobe ya ajiye, ya shayo gobe ya ajiye, shigowar Rajab ba zai sa ya ajiye ba. Ko ko yana yin siyamu ayyamul bid 13 14 15 na kowane wata, shi ma shigowar Rajab ba zai sa ya ajiye ba. Ko kuma ya kasance yana yin azumin Litinin da Alhamis, shi ma dan watan Rajab ya shigo ba zai sa ya ajiye ba, saboda haka zai yi ta yin azumin sa kamar yanda ya saba. Saboda haka ansar Sa'id ibn Jubair ga wanda ya masa tambaya tana nuna maka cewa babu wani hadisi ingantacce akan falalar azumin watan Rajab. Dan da akwai, shi ya kamata ya karanto ya ce eh naji Annabi sallallahu alaihi wasallam ko naji Abdullahi dan Abbas ya ce Annabi ya ce wanda ya azumi watan Rajab yana da lada kaza. Abinda ba ya tabbata kamar da yake cikin Musannaf Ibn Abi Shayba da wanansa, abinda ya inganta shine Annabi sallallahu alaihi wa sallam, afwan, Abdullahi Umar Ibn Al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ya kasance idan ya gama su yin azumin watan Rajab yakan bude musu wuta kuma ya kawo abinci ce sai sun ci, yace kulu fa inna hadha shahrun tu'azzimuhu ahli al-jahiliya, ku ci ku kare wannan azumin saboda wannan watan a jahiliya ne ake girmama shi, mutanen jahiliya su suke girmama wannan watan. Haka nan shi ba dan sa Abdullahi dan Umar kana ya karahu kamar yanda yazo a cikin riwaya. Saboda haka wannan shine abin da ya inganta daga sahabbai cewa watan Rajab ba shi da wata falala tashi ta musamman, amma ga wanda ya saba yin azumi na yau da gobe na nafila shigowar watan Rajab ba zai hana shi ya ci gaba da azumin sa ba. Wanda wannan shine abin da hadisin da shi Sa'id ibn Jubair ya kawo, da na san wani zai iya dauka a matsayin falalar watan Rajab, kaga anan sai dai ya zama hujja akan sa ba gare shi ba. Sai wanda yake tambaya akan menene ingancin wasu hadisai da ya rubuto. Na farko hadisin ana wa khatimu ana wa kafilul yatim ne yasa wa khatimi, to ban san da sauraro yake yi dan da bakin boko ya rubuta, to ban sani ba sauraro yake yi daga bakin wani yana rubuta ko ku a'a ya dai haddace haka yan wa khatimin ma yasa ana wa kafilul yatim ka hataini fil janna, ni da wanda yake khatimu abinan kafirul yatim mai renan maraya wanda yake rike da maraya yana kula da shi, haka muke da shi a aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallam fa ashara bi sababa wal wusta, yadda da manuniya da yadin tsakiya haka muke, wato dab da dab muke da shi a ranar gobe kiyama muna tare, wato makota ne. Hadisi ne sahih yana cikin sahih al-Bukhari, hadisin Sahal ibn Sa'ad, hadisi ne tabbatacce wanda Sahal ibn Sa'ad ya rawaito shi. Akwai kuma hadisi na gaba da yake cewa meye ingancin sa, man takallama yawmal jum'ati wal imam yakhtub fa huwa kamathal al-himar yahmilu asfara, wani hadisi ne dhaifi, hadisi ne mai rauni yana cikin Musnad Imam Ahmad, sanadin sa akwai Mujahid ibn Sa'id, cewa wanda yayi magana liman yana huduba, to kamar jaki ne wanda yake dauke da wagagen littattafai. Hadisin yana da rauni cewa man qala li akhihi uskut fala jum'ata lahu, shine karshen hadisi, wanda ya ce wa dan uwansa yi shiru ba da juma'a, abinda ya tabbata man qala li akhihi uskut wal imam yakhutub faqad laga, yayi yasashiyar magana wannan ya tabbata, kuma shi ma wannan ya tabbata amma hadisin Abdullahi dan Umar, magana Abdullahi dan Umar amma ba hadisi marfu'i ba, yana cikin Musannaf da Ibn Abi Shayba. Sai kuma yace hadisin da yake cewa wanda ya sallar asubahi ya zauna a masallaci yana ambaton Allah har rana ta hudu, sannan yayi sallar raka'a biyu yana da ladan hajji da umara, wannan shi ma hadisi ne hasan, akwai ruwaya sahihiya ma yana cikin al-Mu'jam al-Kabir na Tabarani, hadisi ne tabbatacce. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yayi man salla salatul ghadati fi masjidi jama'a, wanda duk yayi sallar asubahi a cikin masallacin jama'a, thumma thabata fi majlisihi hatta salla duha fa falahu ka ajri mu'tamirin aw hajjin hajjatuhu wa tamman hajjatuhu wa umratuhu, wanda yayi salla a masallaci na jama'a, wato yayi sallar jam'i, sallar asubahi a masallacin jam'i, sannan ya zauna inda yake yana ambaton Allah har lokacin walahai, har lokacin rana ta daga, ta huro ta daga, ya tashi ya raka'a biyu, to yana da ladan wanda ya umara da hajji, cikakken ladan mai umara da hajji. Hadisi ne ingantacce. sai kuma wanda yake tambaya game da hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda mun ambace shi dazu a cikin ansa mu ta farko cewa annabi take cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana sallatin raka'a hudu yusalli arba'a fala tas'al an husnihunna wa tulihinna ثم يصلي أربعة ولا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاث ركعات النبي يقسم جينا صلى ركعة هدو تتشكدك تنبي صوانسو لكنسو يتشي سنة يقوم صلاة روس ركعة هدو كدك تنبي صوانسو لكنسو سنة يصلى ركعة هدو توشين ايكي تشيوا شن النبي صلى الله عليه وسلم ينا ينسلم عني أقوش ركعة بيكو كسيا يهدو saboda yaji wani malami yana cewa masu limamai masu yin tarawihi hurhudu su daina dan ba haka sifar take ba. To wannan ra'ayi ne daga cikin ra'ayukan wasu daga cikin malamai musamman malikiya suna fadar wannan cewa raka'a hudu din yana zama yayin sallama a raka'a biyu suna hujja da salatul layli mathna hadisin Abdullahi dan Umar suka ce wancan hadisi salatul layli mathna ya nuna wannan raka'a hudu din yana yin biyu yayin sallama sannan ya sake biyu yayin sallama saboda ba zai bada umarni ba shi ya saba a yadda su suka ce ce ya ce salatul layli mathna kuma ya za a ce yayi hudu saboda haka suka ce wancan hadisin zai fassara wannan. Wasu kuma suka ce thumma din nan da aka karkata thumma in yayi biyu yayi sallama hudu kenan ce sai ya dan kwanta ya dan huta sannan sai ya tashi shi yasa suka aka kawo thumma to ruwan da ya tawili ne amma ba shine zahirin hadisin ba. Zahirin hadisin shine kamar yanda wasu malamai suka tafi kamar Abu Hanifa da wurinsa cewa ana nufin raka'a hudu kuma akwai hadisi muttafaqun alaihi da Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda shi ba zai dauki wannan tawilin ba. Hadisin yana nan cikin sahih al-Bukhari da Muslim hadisin Aisha da take cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 11 rak'a yutiru bi khamsin la yajlisu illa fi akhirihinna. Tace Annabi sallallahu alaihi wasallam yana raka'a 11 yana yin wutiri da guda 5 baya zama sai a ta ƙarshe. Kaga 5 baya zama sai a ta ƙarshe kaga babu masna anan. So kalmar da tayi amfani da ita anan ta yanke dukkan wani tawili da mutum zai iya cusawa hadisin ce la yajlisu illa fi akhirihinna baya zama sai a ta ƙarshe saboda sai ya yi 5 a hade 5 din su ne wutirinsa sai ya yi 5 a hade baya zama sai a ƙarshe saboda yana daga cikin siffar sallar Annabi sallallahu alaihi wasallama ko ya yi bibi ko ya hurhudu ko ma ya yi a hade gaba daya ya yi 5 a hade ko ya yi 7 a hade ko ya yi 9 a hade wannan duka ya tabbata cikin sifofin sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta dare saboda haka babu dalilin da zai sa ya hana. In ya fahimci bibiyin ne to yayi bibiyin dan shi ma sunna ne ba a hana ba amma kai ya hana wani abu da ya riga ya tabbata a sunna saboda jin cewa akwai wasu daga cikin malamai da suka yi wannan tawilin. To sai wanda yake tambaya hukuncin kudin da ya saura ga mutum yayin da aka ba shi transport allowance da hotel allowance da feeding allowance akan wani aiki a office da aka tura shi kuma kudin yayi saura to yaya zai cinye ko ko a zai dawo da su office? To ya danganta da yadda tsarin yake. Idan tsarin ma'aikatar ko gwamnatin in gwamnati ce in ma'aikata ce tsarin ma'aikatar yayin da aka dora maka wani aiki aka dauki kudin da za ka yi amfani da su lokacin da kake wannan aiki na kama hotel na shiga mota na cin abinci aka danka haƙƙinka ne ya zama naka a ka'idar da take rubuce to wannan naka ne ko da ka tafi ma da kafa kai ta tafiya baka shiga motar ba ka je baka kama hotel din ba to kudinka ne. In haka aka tsara ka kudinka ne in kuma an baka ne akan cewa in ka buƙaci gurin zama ka iba a ciki kai in ka buƙaci abinci ka iba a ciki ka ci abinci abinda ya saura kuma a ka'ida ka dawo da shi to kaga anan akwai wata ka'ida dole ka bi ta. So ya danganta da menene aikin ya gudana akan sa. So kai ka san wanne office kake magana akan sa, saboda in office din daman haka kaida take, in an baka ana nufin naka ne kai, sabon ka shiga motar baka shiga ba, ka shiga hotel ka kwana, a gidan wani abokin ka kaje ka kwana, motar mai tsada mai arha ka hawo wannan duk ya riga naka, kai dai kaje kai abinda aka saka kaje kai ka dawo a samu wannan biyan bukata shikenan, sauran abinda ya saura naka ne, to wannan babu komai dan kariki naka ne. In kuma an baka ne da kai amfani a ciki ka taba, in an gama sauran abin da ya zama canji ka dawo da shi, to wannan ka dawo da shi, wannan amana ce. Ina zama hakura da tambayoyin nan, koma ayin mu ta baya.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idh qulna lil malaa'ikati isjudoo li aadama fasajadoo illa iblis kaana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidhunahu wa dhurriyatahu
Allah ta'ala ce wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana min al jinn. Kuma katina lokacin da muka ce wa mala'iku ku yi sujjada ga Adam, fasajadu sai suka yi sujjada gare shi, illa iblis sai dai iblis, kana min al jinn ya kasance daga aljannu, fa fasaqa an amri rabbih sai ya fita daga da'ar ubangijinsa. Afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni, yanzu kwa rike shi shi da zurriyarsa a matsayin masoya ba ni ba, wa hum lakum adu, alhalin shi gare ku maki ne, ko su gare ku makiya ne. Bi'sa lil zalimina badala, tir da wannan canji da azzalimai suka yi wa kansu. Ajiya mun yi bayanin abin da ya shafi mala'iku da yadda suke, da kuma irin sujjadar da aka ce wa su yi wa annabi Adam alayhi salam, kuma dukkaninsu sun yi sujjada kamar yadda Allah ya ce fasajadu, dukkaninsu babu wani mala'ika da bai yi sujjada ba, har Jibrilu har Mika'ilu har Israfil, dukkaninsu. Shi yasa Allah ta'ala ya ce fasajadal mala'ikatu kulluhum ajma'un, saboda babu wani mala'ikan da bai yi ba, shi yasa dukkan alamomin karfafawa suka tabbata a cikin wannan jumla. Fasajada almalaikatu, almalaikatu alif da lam din na istigraqul jins ne, saboda haka yana nufin dukkan ilahirin mala'iku, babu wani mala'ika da bai shiga cikin karkashin kalmar almalaikatu ba. Sannan aka ce kulluhum, kullu wanda taukili ne, kullu ita ce ummul babi mai a cikin babin umum. Sannan aka sake cewa ajma'un, gaba daya. To kaga waɗannan mu'akkidatin duka suna nuna cewa babu wani mala'ikan da bai yi ba, saboda kan maganar da wasu daga cikin malamai suka ambata na cewa wasu daga cikin mala'iku ne aka umarta su yi wannan sujjada banda wasu, magana ce mai rauni, koda kuwa wasu daga cikin malaman tafsiri sun rubuta wannan. Saboda haka kuma kalmar ajma'u tana nuna cewa a lokaci guda suka yi masa sujjada, a lokaci guda suka yi, ba wannan yayi ya tafi ba wannan yayi ya tafi, ko a duk gaba daya da Allah ce su yi gaba daya suka fadi suka yi wannan sujjada. Illa iblisa, sai iblis. Wannan istisna'i malamai sun tattauna a kansa, illa iblis, ana maganar mala'iku, su aka ce su yi sujjada. Wa in qulna lil mala'ikati, su ne aka ce su yi sujjada, sai aka ce kuma sai iblis. To shin shi ba iblis cikinsu yake, ko kuwa a shi kuma wata halitta ce daban ba mala'ika ba? To da yawa daga cikin malamai suka ce wannan istisna ne munqati, ba shi da alaka da su. Istitogacewar wannan togaciya ce da malamai suke kira istisna munqati, domin shi iblis baya daga cikin mala'iku, shi daga cikin aljanu yake, bisa yadda da dama daga cikin magabata suka tafi akan wannan magana. كمر الحسن البصري كمر ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري كما وانا شيني زابن الزجاج ابن كثير كما شيني ابن مسنا تفسيري ابن الألوسي ابن عاشور محمد ابن الأمين الشنقيطي محمد الأمين الشنقيطي لشيخ محمد صالح الإثيمين da sauran malamai da dama daga cikin malamai na baya suka tabbatar da cewa Iblis ba mala'ika bane wata halitta ce daga cikin aljanu Ibn al-Munzir da Ibn Abi Hatim sun fitar da riwaya daga Al-Hasan al-Basri yake cewa qatala Allahu aqwaman za'amu anna Iblis min al-mala'ika wallahu ta'ala yaqulu kana min al-jinn yace Allah ya la'anci ko Allah wadarar mutanen da suke cewa Iblis yana daga cikin mala'iku gashi Allah yana cewa kana minal jin wato Al-Hasan al-Basri yana tsaurara magana ma akan wannan sha'ani cewa gashi Allah ya ce kana minal jin sannan wani ya ce mala'ika ne a Ibn Jarir da Abu Shaykh a cikin littafin sa Abu Shaykh Ibn Hayyan a cikin littafin sa Ibn Hibban a cikin littafin sa Al-Azama ya ruwaito shi ma daga الحسن البصري يلاتي وحكال إبس من الملائكة طرفة عين وأنه لأصل الجن كما أن آدم أصل الإنس كي تشوى ملائكة أبنى إبليس بيتبقى سنشوانك تشكين ملائكة شي أسلين لا الجنو شيني أسلين الجنو كما أن آدم هيك أسل متاني هكذا الألوسي أتشكين تفسير روح المعاني يكي تشوى إبليس ينادك تشكين الجنو gabanin sa akwai wasu aljanu da Allah ya halitta gabanin Iblis akwai aljanin da Allah ya halitta suka halaka ya zama na babu wani wanda ya saura daga cikin su sai shi dan haka fal jinn wa shayatin al-yawm kulluhum min zurriyyati da aljanu da shaydanu na yanzu gaba ɗaya daga zurriyar sa ne fa huwa fil jinn ka nuhin alayhi salam fil ins shi matsayinsa a cikin aljanu kamar matsayin annabi Nuhu alaihi salam a cikin mutane kun san annabi Nuhu alaihi salam shi ne abul bashar al-thani shi ne uban mutane na biyu ubanmu na farko shi ne annabi Adam da aka yi tsufana Allah ta waja'alna zurriyatahumul baqi ya zama da zurriyar annabi Nuhu su suka yi saura saboda haka sai ya zama shi ne uban mutane na biyu to haka shi ma Iblis yake a cikin aljanu shi ne uban aljanu na biyu wasu daga cikin malamai sun ce istisna'in muttasil ne Iblis shi ma mala'ika ne kuma mala'ika ana kiransu aljin saboda dukkaninsu ba a ganinsu ana kiransu aljin saboda dukkaninsu ba a ganinsu wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba aljinnati ana nufin mala'iku shine sune waɗanda larabawa suka riƙa cewa ƴaƴan Allah ne suka sanya wata nasaba ta haihuwa tsakanin Allah ta'ala da mala'iku dukkaninsu ana kiransu aljin in ji su waɗannan masu wannan ra'ayi kasancewar ba a ganinsu duk abinda ba a ganinsa ba ka ganinsa sunan shi jin falamma janna alaihi al-laylu wato dare ya rufe bizan ba ya ganin kotafin hannunsa shi ne ma'anar janna shi yasa jariri a ciki ake kiransa aljanin aljanin saboda yana ciki ba mai ganinsa sai an haife shi sannan zai fito sarari to suka ce to su ma mala'iku za ana ce musu aljin dan haka kana min aljin ana nufin kana min almala'ika kana min almala'ika aljin din na almala'iku ake nufi wasu suka ce kana min aljin wato ya kasance daga aljanu ma'ana daga da lokacin da aka umarce shi yayin sujjada yake yin sujjada sai Allah ta'ala ya rikidar da halittarsa ta koma ta aljani shine ma'anar kana min aljin a fadar su ko kuma a kana min aljin lin sa mala'ika ne wasu suka ce a isu aljin shi Iblis yana daga cikin wani sinfi wani dangi na mala'iku sunan su aljin saboda shi daga cikin su ya fito su waɗansu mala'iku ne waɗanda suna a sama ta kusa as-sama'ud dunya suna kuma akwai wasu a ƙasa shi kuma shine kamar babban su to duka waɗannan maganganu ne masu rauni duk waɗannan maganganu suna da rauni Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah a cikin majmu'ul fatawa yake cewa wasu daga cikin malamai sun sanya Iblis a cikin mala'iku saboda jin cewa an umarce su yi sujjada kuma har da shi a ciki tunda da Allah ya ce wa isqulna lil malaikati isjudu li adam, shi ma yana cikin wadanda aka umarta da sujjada, to sai suka ce to shi ma yana ciki, shi ma malaika ne kenan. Wasu suka ce a'a, shi aljani ne saboda yana da zurriya, yana da ya'ya. Malaiku malaiku kuma ba sa haihuwa, malaiku ba a sifanta su ma da cewa akwai wata malaika mace, ba a sifanta su da unusa. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. صورة ملائكة باء صفا تاشد شوى مجني تو أما أنا أقول شوى نمجني كما يندى إسلامية أكي كوية منا با مذابني با ما تابني با ما تابني ولا نسي يا ذولهك با مذابني نسي بكولي با صورة هكا باب دليل لنسك كولي sauraka kabar su a haka. Duk lamiran da aka yi amfani da su wajen ambatan mala'iku a Qur'ani lamiri ne na namiji, ba lamiri ne na mace ba. An kore kuma kasancewar su mata, to kuma ta hanyar haduwar namiji da mace ake samun tawalud, ake samun zurriya. Shi kuma Iblis an tabbatar da yana zurriya, yana da zurriya, kamar yadda zuwa wannan aya fatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni, ashe yana da zurriya, ya hayayyafa. To tunda ya hayayyafa to ba mala'ika bane. To saboda Ibnu Taymiyya yake cewa duba da cewa yana cikin mala'iku yayin da aka ce su yi sujjada ga Annabi Adam, kuma umarnin ya shafe shi, ya shafe shi, to wannan yasa wasu suka ce yana cikin mala'iku. Duba da cewa kuma yana da zurriya, yana da jama'arsa, to shi yasa wasu suka ce ba mala'ika bane. Sannan kuma shi an halicce shi da wuta. Mala'iku kuma da mai aka halicce su da haske. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Mala'iku kuma kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khuliqatil mala'ikatu min nurin, sauraka su daga haske aka yi su, shi kuma daga wuta aka yi shi. Kaga ba asalin su ɗaya bane. Madda din da aka yi shi ba ita ce madda din da aka yi mala'iku ba. Sinadarin sa ba shine sinadarin mala'iku ba, shine sinadarin mutane ba. Saboda haka in aka yi la'akari da cewa yana cikin mala'iku lokacin da aka ce su yi sujjada, shine za a lissafa su daga cikin mala'iku bi itibari suratihi. Gashi nan a cikin mala'iku tare yake da su, tare suke bautar Allah. Don haka umarnin Allah da ya ce su yi sujjada ya shafe shi, bai ji cewa ba shi ba. Ai da Allah ta'ala ya tambaye shi ma mana'aka an tasjuda lima khalaqta bi yadi, me ya hana ba kai sujjada ga wanda na halitta da hannuna ba. Ai bai ce saboda baka ce in yi ba, bai ce saboda ni Iblis ni jinnu ne, kai ko mala'iku ka ce, bai faɗa ka ba. saboda ya san cewa Ubangiji ta'ala ya umarce shi. Ma manaka Allah tasjuda idh amartu qala ana khairun minhu, an sadda ya bar ana khairun minhu, ni na fi shi khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, wala ita ce an sadda ya bar. Malamai suka ce saboda mala'iku suna da daraja sama da tashi, idan aka zo guri aka umarci masu manyan mukami a gurin da cewa in wani ya zo, akwai mai manyan masu manyan mukami a guri, akwai kuma mai karamin mukami, sai aka shigo aka ce in wani ya zo duk ku tashi ku je ku gaishe shi. Gwamnoni ne amma akwai ciyaman a cikin su zaune, amma duk gwamnoni ne na jihohi. Sai wani ciyaman guda ɗaya a ciki ya rako wani gwamnansa, sai shugaban ƙasa ya fito ce to wane zai shigo nan, baƙo muka yi, da Allah in ya shigo a je a gaishe shi. In an shigo sai ciyaman ya zauna ya ce gwamnoni aka ce, da shugaban ƙasa ya zo ya ce gwamnoni, in ku gwamnoni na idan wani ku gaishe shi, sai ciyaman ya zama shi. Kuna ga ba za a hura shi ba, za a hura shi. Tunda har an umarci na sama da shi, to babu shakka shi ma umarnin ya shafe shi. To tunda har an umarci mala'iku waɗanda suna sama da Iblis, to babu shakka shi ma ya san umarnin ya shafe shi. Shi yasa bai ba da hujjar cewa umarnin bai shafe shi ba, don haka ya san da shi a ciki, sai dai kawai ya kawo wata hujjarsa daban wacce da ita ce yake ƙoƙarin ya toga cikinsa. Allah ce illa Iblis, kalmar Iblis wasu malamai sun ce kalma ce ta Larabci asalinta, kuma daga kalmar Iblis al-iblas aka sako ta, wa yawma taqumu as-sa'a yublisul mujrimu, yunis shine fitar da kauna dai ba tsammani fitar da rai akhadnahu baghtatan fa idahu mublisun saka kalmar mublisuna tana nufin dai ba kauna daga iblis to daga nan aka samu iblis to sai dai idan muka lura cewa kalmar iblis a larabci mamnu ne min as-sarf alamiya kadai ba za ta zahara ta zama ta zama mamnu min as-sarf ba sai idan akwai ujma shi yasa wasu malamai wanda kuma sun fi gaskiya da yawa daga cikin malaman lugha suna goyon bayan wannan maganar cewa asalin kalmar iblis kalma ce wacce take ajamanci ne sannan aka mai da shi larabci ajamiyu mu'arrab ne saboda haka al-ujma wal alamiya su suka hana shi ya zama shi yasa ya zama mamnu min as-sarf saboda haka iblis shine sunan yanka da ake kiran wannan babban shedani da shi da an ce iblis to shi ogan nasu gaba daya shine akbaru shayatin min al-jinn a cikin danin da ke cikin aljanu gaba ɗaya shine babban su shine ogan su akan kira shi da ash-shaytan akan ce masa ash-shaytan kamar yadda yazo fa azallahuma ash-shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi fa waswasa lahuma ash-shaytan ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-janna kaga kalmar ash-shaytan ash-shaytan ana iblis din ake nufi fa azallahuma ash-shaytanu anha فأخرجهما مما كان فيه ألا إنا مقرر جمد النبي آدم ده هو عليهما السلام يتش الشيطان يزامد دسو جمد ومن إتاتي ياسكتي فهذا الشيطان أكا كرابوشي أنا نفي شيء إبليس هكذا فوسوس لهما الشيطان شيطان يوسوس واسي أنا نفي شيء إبليس يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان kada shaytan ya fitine ku ana nufin wa ana nufin iblis daga ana kiran shi iblis ana kiran iblis da shaytan duk da cewa kalmar shaytan ta kunshi dukkan wani ashirari mai barna a doran kasa mai kokarin kawo bata ba shiriya ba duk wanda yake kokarin kawo bata da barna a doran kasa sunan shi shaytan shi yasa aka samu shayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura ake samu shaydanu a cikin mutane a samu kamar yadda ake same su a cikin aljanu daka kalmar shaydan akan yi amfani da ita tana nufin shaydan wannan iblis akan yi amfani da ita kuma ana nufin dukkan wani wanda yake biyayya ga iblis ya kama hanya irin tashi shi ma sunan shi shaydan sawa'un daga cikin aljanu ya fito ko daga cikin mutane ya fito shi yasa Allah ya ce wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura wa law sha'a rabbuka ma fa'aluhu wa dharhum ma yaftarun ubangiji ta'ala ya ce hakanan muka sanya ma kowane annabi muka sanya masa makiya masu fada da shi shayatinal insi wal jinni shaydanun mutane da aljanu sashin su yana yi wa sashi wahayi da maganganu na rudi wato sashin suna rudar sashi da wasu maganganu to saboda kaga anan Allah ta'ala ya kirawo kangalallun cikin mutane da sunan shaydanu Allah ce fa fasaka an amri rabbi sai ya fita daga biyar Allah fasaka ay kharaja an ta'ati rabbi sai ya fita daga yi wa Allah da'a wasu suka ce fasaka an amri rabbi ay kharaja bi mashi'ati an din nan bi an ce bi ma'ana ba'u sababiyya ay bi mashi'ati rabbi bi mashi'ati zalika mashi'a yu'abbaru anha bil amr suka ce fa fasaka an amri rabbihi wa tusay ya fita daga biyar Allah da ubarnin ubangijinsa wato da sababin wato da mashi'ar ubangijinsa da ganin damar Allah ta'ala inda Allah ta'ala bai ga dama ba babu wani abin da zai kasance ko da karfi sai iblis ya yi biyayya to amma ubangijin ta'ala ya bashi wannan mashi'a din ya bashi wannan dama din har ya iya wa Allah ta'ala bore da Allah ta'ala ce kana min al-jinni wanda yana nuna maka kamar ana so maka ishara zuwa ga sababin da yasa shi ya bautse shi ba mala'ika bane yana daga cikin aljanu aljanu kuma dabi'ar su shine at-tabarrud dabi'ar su shine taurin kai saboda sinadarin da aka yi su sinadari ne wanda ya sifanta da wannan shine ita ce wuta wuta sinadari ne wanda ya fuskanta da sifanta da taurin kai da takabbur sabanin haske shi yasa ba ta takuwa yasa wuta ba ta takuwa saboda haka aka ce ko mahaukaci ya san yaro aka ce ko yaro ya san wuta saboda ita ba wanda za ta kyale amma taɓo sai ka zo kafa zai iya shiga taɓo ya fita lafiya haske kan wannan abin nema ne to saboda shi dabi'ar sa dabi'a ce ta sinadarin da aka yi shi sinadari aka yi na aljanu shine nar saboda ka wannan dabi'ar ita ta sa shi ga ubarnin Allah amma ya tubure saboda ka ishara zuwa ga kana min aljinni dan a fito maka da cewa ga asalin sa wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu bi idni rabbih wal ladhi khabutha la yakhruju illa nakida to wannan tasirin asali kenan duk da cewa a cikin su akwai wanda ya da'a ga Allah ya yi imani Iblis shi karan kansa ya faɗi dalilin da yasa ya kiwa annabi Adam alayhi salam sujjada shine jin cewa shi a daraja a matsayi a ɗaukaka ya fi annabi Adam shi ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ni ai na fi shi saboda ni da wuta kai ni shi kuma da wuku kai shi a asjudu liman khalaqta tina yanzu wanda na ka halitta da tabo shine zan yi wa sujjada wanda ita ce hujjar da shi yasa bai masa sujjada ba wannan hujja ta shi ita ce Allah ta'ala ya kirawo da girman kai ya kirawo da girman kai kullal malaika sujudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin dan da muka cewa mala'iku ku yi sujjada ga annabi Adam sai suka yi sujjada illa iblis sai iblis aba sai ya kiyi kasa kasa ya kiya wastakbara kuma yayi girman kai don haka wannan jiji da kai da ya nuna cewa ai shi yafi karfin a ce yayi wa Adam sujjada don haka ba zai yi ba ko kuma alfahari da asalin sa yafi na Adam cewa shi dan asali ne don haka asalin da yake shi da shi yafi na annabi Adam yana haka ba zai gaishe shi ba wannan shine Allah ta'ala ya kira girman kai saboda haka duk wanda zai alfahari da asalin sa ya kiwa Allah biyayya ko ya alfahari da matsayinsa ya kiwa Allah biyayya ko dukiyarsa ko ƴaƴansa ko wani matsayi da Allah ya bashi babu shakka wannan ya kama hanyar shedan ne sunan wannan abin da yake yi sunan shi girman kai shine Allah ya ce afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni yanzu kwa rike shi shi da zurriyarsa a matsayin masoya ba ni ba kaga wanda ya nuna kenan Iblis yana da zurriya to shin zurriyar shi ma ya hayayyafu wasu wato shi ma yana da ƴaƴa sannan aka yi ta samun kuma hayayyafa a cikin zurriyarsa ko ku a menene ake nufi al-Imam Ash-Sha'bi Amir ibn Shurahbil wani mutum ya zo ya tambaye shi yace da shi hal Iblis zurriya wato Iblis yana da ƴaƴa sai yace da shi inna zalika ursul lam ashhadu ce ai wannan daurin auren ba da ni aka yi shi ba ce ban samu halartar wannan daurin auren ba bare yana da ƴaƴa ko ba ƴaƴa saboda ka san akwai masu irin wannan tambayar ta kwakwa tambayar da ba za ta kare shi da komai ba mutum yayi ta buga maka waya yayi ta miss call sai ka daga ya ce malam ina so a gaya min sunan fir'auna ne na gaskiya to yanzu fi sabilillahi wannan duk ubar waya da kake min ka hana ni sakat saboda kawai ka ji sunan fir'auna na gaskiya to shi kira in ka ji sunan shi na gaskiya sai me sai ka kara wani lada ko ku a wani abu zai taukare maka a lahira ka bar shi kawai fir'aunansa to irin waɗannan tambayoyin za ka rika jin su wani ma sai ya ce maka malam a islamiyya ne aka ba mu assignment dan Allah malaman islamiyya ku rika ba wa ɗalibai abinda za su amfana amma ku ba ka ba su ka ce waye gano maka wai sunan fir'auna na gaskiya ba ya da wani amfani to sai ka ji irin waɗannan tambayoyin ne ka yi masa tambayar da zai karu da ita ce ka ce ka je ka samo min sunayen sahabban nan goma da aka ce yan aljanna ne wanda ake ce musu asharatul mubashirin bil janna wannan za ta amfani goma zai amfani shi ba zai amfani shi ya san suwaye waɗannan ya san sunayen su yayi koyi da irin ayyukan su to shi ne yace shi wannan daurin auren ba da shi aka yi ba yace to kuma can sai na tsaya nayi tunani sai na ji ai Allah ya ce wa zurriyatahu afatattakhizuhu wa zurriyatahu sai na san cewa ai ba za a samu zurriya ba sai an yi aure sai na ce da shi eh yana da yaya Qatada ibn Da'ama yana cewa su ma shaydanu yatawaladuna kama yatawaladu banu adam wa hum aktharu adadan suna hayayyafa kamar yanda dan adam yake hayayyafa sun ma fi dan adam yawa Imam Shantiti a tafsirin sa Adwa'ul Bayan yake cewa wannan ayar da muka karanta inda Allah ya ce wa zurriyatahu ce gudan dalili ne da yake nuna cewa shaytan yana da zurriya cewa ba shi da zurriya kamar yadda wasu malamai suka faɗa ya saba ma wannan aya karara kamar yadda ka gani kuma duk abin da ya saba wa alqur'ani sarih alqur'ani yace fa huwa batilun bila shakka wannan maganar ba gaskiya bace a bar jefarwa ce ko shakka babu yace walakin tariq walakin da tariqahu walakin tariqatu wujudi naslihi hal hiya an tazwijin aw ghayrihi la dalila alaiha min nas sarih sai dai ta yaya yake hayayyafa shi ma sai yayi aure wato kamar yadda dan adam sai ya aure zai samu yaya ko ku a akwai dai hanyar da shi yake hayayyafa yace to wannan babu inda nassi ingantacce ya tabbata yayi mana bayani duk da cewa akwai buga-buga da akai tai za ka yi ta samu maganganu waɗannan su ce kaza waɗannan su ce kaza wasu ce ƙwai yake yi duk ƙwai biyar in ya tashi zai ƙyanƙyashi gari guda ƙwai ƙwaya yake yi guda biyar wasu ce shi ne mijin shi ne matar shi kadai saboda haka shi yake wa kansa ciki a hayayyafa to duk waɗannan maganganu ne waɗanda ba su da asali malamai sun yi ta yin su amma ba wani mai tushe Allah dai ya ce mana yana da zurriya shi yasa Abu Nasr al-Qushayri yake cewa a dunkule Allah ta'ala ya ba mu labarin cewa Bilis yana da mabiya yana da zurriya kuma waɗannan mabiyan nashi su suke yi wa ɗan ƴaƴan annabi Adam waswasi kuma su ne makiyansu amma ta yaya suke hayayyafa su yawaita to wannan abu ne wanda yana buƙatar a samu nassi sahihi wanda zai tabbatar da wannan saboda haka Allah ta'ala ya gaya mana yana da zurriya yana da zurriyarsa akwai athar da aka ruwaito ko na athar da aka ruwaito na Mujahid wanda yake nuna cewa akwai wasu sunaye na wasu ƴaƴa ko zurriyar Iblis ko wasu shaidanu da aka babbasu sunaye aka ce shi wane sunan shi kaza wane sunan shi kaza kamar a ciki Ibn Atiyya ya kawo Qurtubi ya kawo da sun soke wannan cewa akwai zalambur wai shine shaidanin da yake aka wakilta masa da kula da kasuwa saboda haka shi yake zuwa ya kafa tutar tsakanin sama da ƙasa ya kafe ta a bakin kofar shagon wanda zai riga kowa bude shagon sa da kuma wanda zai zama shine na ƙarshen rufe shagon sa anan zai kafa tutar sa shi zalambur akwai sabr shi kuma shaidanin saban Allah ne da husuma mai kawo rigingimu a kasuwa shi kuma sunan shi shaidan sabr akwai miswat sun ce shi kuma shine shaidan din da yake yada jita-jita sunan shi kenan yanzu nan sai yada jita-jita a rasa waye ya fade ta ashe shi ne ya fito ya fade ta aka neme shi kuma aka rasa akwai kuma wai shi wani dasin shi kuma dasin wai shi ne yake nuna wa mutum aibubbukan iyalinsa da ya shiga gida bai yi bismillah ba bai ambaci Allah ba sai yaga an aje buta ba inda ya kamata ba yaga an aje masa wani abu wasu kwanuka ba inda ya dace ba yaje ga gyara masa gadansa ba wai shi wannan dasin din shi yake yin haka har aka yi watarwa daga al'amash in ya shiga gidansa in yaga kaya ba inda ya kamata aje ba yaga an watsar da wannan ya fara fada sai kawai ya tuna dasin sai ce dasin sai ya fasa to duk waɗannan abubuwa da aka ambata ba su inganta ba abinda ya tabbata sahihi na sunan wani shaidan guda daya khinzir wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa shine yake san gawa mutum waswasi yayin da yake sallah wanda hadisin sa hadisi ne tabbatacce yana cikin sahih muslim wanda ya tabbata akwai wannan annabi ya faɗi sunan sa akwai walaha mai sanya waswasi a walaha hadisin sa yana cikin sunan at-tirmidhi amma hadisin wannan bai inganta ba za mu dakata anan duba da cewa lokaci yayi gobe insha Allah za mu karkare tafsirin wannan aya domin mu shiga ta gabanta abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada na kuskure Allah ya zima na wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh